إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 8 ga watan juma'adul ula hijrar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a shekara 1436 daidai da 26 ga watan february shekara 2015 wannan shine majalisi na 48 daga cikin jerin giyar karatukan kasusuwan katin littafin hikmatun min at-tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangije saka mashi alkhairi wannan littafi ne daya tamkar da dubu wajen kokarin tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru da rashin fahimta da ya auku tsakanin magabata daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai dangane da al'amari na shugabanci tun daga rasulun manzon Allah alaihi salatu wassalam har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da kashe sayyidina Husain dan Ali Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa rigingimun da su waɗannan bayan Allah sun fita lafiya daga cikin rigingimun amma waɗannan rigingimu sun yi tasiri kwarai wajen raba fahimtar al'ummar da yanzu ake cewa musulmi Allah ubangiji ya samu dace dan jama'a masu sauraro ba su manta ba mun gangaro cikin asalin wato mahallin rigingimun waɗanda suka yi tasiri din kwarai a karatun baya mun ji labari da malam yake bamu dangane da al'amarin halifancin Hassan dan Aliyu Allah ya kara masa yarda wanda al'umma musulmai suka mishi mubaya'a bayan rasuwar mahaifin shi Aliyu dan Abu Talib ne Allah ya kara masa yarda sannan kuma shi da kanshi yayi murabus ya janye daga wannan kujera ya barwa Muawiya dan Abu Sufyana Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa Abu Sufyana wanda hakan ya zama gaskata labarin da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya bayar ne cewa inna ibni hadha sayyidu manzo Allah yace wannan danawa ya nuna Hassan yace to jagora babban mutum ne a cikin al'umma zai hade muni kan al'umma ta idan sai rikici wannan shine ya tabbata alamun ne min a alamin nubuwa sayyidina Hassan dan Abu Talib Allah ya kara masa yarda shi da babansa a aikace ya aikatar da wannan bushara ta manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za mu tashi a inda malam yace al-faslu sadis خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه زمن حليفان سركم مؤمني معاوية بن أبو سفيان معنى ينزن تندوان شن ياي مرابس الأمر ينذي آدم ينهن معاوية معاوية آدم ينذيشيني واند مسلمي سكا هدقا باع ريا أكنش أكا كرا وننشي كرا تأرب إند ديباين هجرا دسونا عام الجماعة شكرا هدن كي tunda ana ta rikici ana ta samun sabani tun lokacin da aka kashe sayyidina Uthman har zuwa wannan shekara sai aka kiyata da suna Amul Jama'a za mu ji labari dangane da waye Muawiya a takaice kamar yadda malam ya fara malam yace al-mabhasul awwal Muawiya radiyallahu anhu fi suturi tarihi Muawiya a tattakaice malam yace aslama Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma قبل أبيه في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة وأظهر إسلامه عام الفتح سيدنا معاوية دان أبو سفيان الله يكارا ما سيداشي دماء فنسا ما ليكي يا مسلنت شي معاوية يا مسلنت قبل أبيه كاكم مسلنت ما هي فنسا معاوية أبو سفيان في عمرة القضاء لوك تند أكي أمرا ودى أكي تيمت عمرة الكدائي أمرا تبيا باشي wacce ta faru bayan Hudaybiya mun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo Hudaybiya basu samu sun shiga Makka sun yi umra ba sun taho da ihramin su mutanen Makka suka hana su shiga daga suka koma gida suka yanka hadayensu anan inda suka samu kansu a Hudaybiya ka'ida kuma a shari'a irin wannan shine to wani lokaci sai ka sake dawowa ka zo ka biya wannan umra idan ka tashi tafiya aikin haji ko umra sai ka samu wani cikas na rashin lafiya ko wata larura da ta hana ka kaiwa inda zaka je to ana nan ana binka bashin wannan shi yasa da manzo Allah suka biya wannan umra a shekarar ta biyu baya sai aka samu ta suna umratul qaba ina fata mun gane wannan to a lokacin sayyidina Muawiya ya musulunta wa azhara islamahu wanda aka yi ta shika ta bakwai kenan ita uratul qada din wa azhara islamahu amal fatih amma bai bayyana musulunci shi fito karara irin da shi musulmi ne ba sai a shekarar da aka yi fatuhu makka lokacin da kowa ya musulunta al'amari ya koma hannun musulmai musulunci yayi karfin da baka jin tsoron bayyana shi dan kowa ma ya riga ya musulunta kowa ya bi sai a lokacin ne sayyidina Muawiya ya bayyana musulunci shi wannan magana ma lace a karanta littafin tarihul islami lidh-dhahabi littafin tarihul islam wa wafiyat mashahir al-a'lam na al-imam adh-dhahabi hafiz al-islam Allah ya gafarta mishi a cikin tarihin zamanin Muawiya a shafi na 308 ina fata mun gane sai malaki azwajuhu wa auladu suwaye matan aure da Muawiya ya aura da kuma ƴaƴan shi daga cikin matan shi akwai Maysun bintu Bahdal al-Kalbiya wa anjabat lahu Yazid akwai wata mata mai suna Maysun bintu Bahdal al-Kalbiya wadda ta haifa mishi ɗan shi mai suna Yazid Yazid wanda za ku yi magana akan shi ɗaya daga cikin sarakunan daular Bani Umayya akwai Fatiha bintu Qurza al-Munafiya wa anjabat lahu Abdurrahman wa Abdullah wata mata shi kuma mai suna Fatiha bintu Qurza al Fakhita bintu Qurza al-Munafiya ta yi ƴaƴa Abdurrahman da kuma Abdullahi sai kuma Na'ilatu bintu Umara al-Kalbiya ta yi ita kuma ita ko bata yi kowa ba wannan wata mata ce da aka ce kyakkyawan mace ce mutumin ya kauye irin masu kyan nan na kauye da ba su san darajar kyau ba ba su san kimar kansu ba sarkin mu'minai ya ganta ya auro ta ya kawo ta daga kauye tana kiwon raƙuman su ko ya kawo ta gari ya kawo ta bila to sai ta kuka ta ki zama tana waka tana cewa walabsu aba'atin wata qarra aini ahabbu ilayya min labsi shafabi tana rayuwar kauye wai da saka irin rigarsa ta kauye wannan burgamu riga irin riga ɗin matan kauye wallahi kuma ta waɗannan kayan sarakunan take sakawa transparent dole haka Muawiya hakura ya saki ta aka ba ta dukiya aka ce kuma da ta kauye su ba tana da kashin tsiya kenan ko wai da jon dan siyasa ne a roza mata daga kauye su ya kai ta Abuja ta ki zama kuma kin zaman shine wai dadiya mata yawa ba ta san irin wannan shakatawa so take ta koma kauye da su gaba da cin gabza tana shan wahala a wannan kashin tsiya ne ko shine sai aka sake ta aka rubuta ta koma eh nasaba kabila nasaba ce ta kabila al-kalbiya banukal banukila Allah shi kota wasu matan haka suke ba su san a canza musu abin da suka saba shi kaga je ka aro mata daga can kauyen ku kazo kana kazo bariki kana bata hanta da kwai da kana sa ta a cikin mota mai AC tana yau ba ta gane wannan ba ta fi sa a bata din da su je a kafa suke zuwa su sha ruwan kwata su ci abin nan to sai ta sha ruwa a roba in kai dan bariki ne ka aure mata ya bariki kai ya zama lafiya Allah shi kyauta wa mimma warada fi fadlihi radiyallahu anhu daga cikin abin da yazo a cikin falalar ainihin wato sayyidina Muawiya Allah ya kara masa yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzan Allah yace allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi yace Allah ka sanya Muawiya kasance hadiyan shiryayye mahdiyan mai shiryawa wahdi bihi Allah ka shirya mutane ta hanyar shi wannan hadisi ne ingantacce dama babu ko kura akan shi al-imamu tirmidhi ya fitar da shi da ainihin kuma al-imamu al-hafidh ibnu asakir ad-dimashqi a cikin tarihu madinati bagdad a madinatu dimashq akwai wani zindikin dan shi a dake wa'azi a radio zaka ji yana magana yana cewa wai babu hadisan falalan Muawiya yana magana wai saboda al-imamu an-nasa'i abu abdurrahman rahimahullah an tambaye shi cewa to ya ba baka faɗi falalan Muawiya ba sai ya ce me zan faɗa in banda cewa da annabi yayi kada Allah ya sa Muawiya koshi shikenan wannan shine hujja wato in shi a jama'a mutane ne wanda suke zuwa masu addinin su akan ƙarya aka gina shi duk inda suka samu wata shubha ko ta magana da take kama da abin da suke nema sai su ƙara ƙarya ɗari akan shi mun yi magana na akan hadisin Ghazir ko da asalin abin da ya faru amma ka je karanta ka ga yadda in shi'a suka maida abin sai ka kaman kana karanta al-Qur'ani wa al-Qur'ani kamar labarin da kake karanta wanda bai taɓa faruwa ba a duniya to al-Imam an-Nasa'i ahlus sunna ne babban malami malamai suka ce yafi Imam Muslim sanin hadisi karanta siru alamin nubala kanta lazafin tazkiyatul hufaz na al-Imam az-Zahabi har ila yau amma yana da jinin shi'anci dole ka faɗi wannan hakikar shine akwai dan wani gigaran shi'anci a jikin sa sakamakon garin da ya taso garin suna nasa wani dan kauye ne da yanzu yana cikin kasar da za a kira da suna Iraq kuma yankunan nasu sai zama malaman da suke karantar da su al'umma wajen yan shi'a ne kamar yadda Zahabi yake faɗa ne cewa da wuya ka taso a wancan shekarun a kasar Iraki ba kai shi'a ba da wuya kuma ka taso a kasar Sham ba kai nasibanci ba saboda wurin dama environment din wannan abu ne kamar yanzu ne a nan Najeriya ka taso ka karatun addinin musulunci babu yadda ka iya sai ka gegari malikiya ko komai da kake cewa kai ba malikiya bane sai ka gegari kana wani malikiya baka sani ba saboda tana da gindin zama a din da kake so kai wa'azin sunna yanzu a Najeriya ko ka ce ba ruwanka da izala dole dan izala za a kalle ka kai ma kanka ka san kai dan izala ne sannan kuma ɗan dariƙa dan izala ko suke kallon ka gara maka ce kai ansaru sunna ne gara maka ce kai komai za ka sawa kanka suna mu da muke jayan salafiya ne mu ba a cewa ke izala bane kuma da mu izala ne kawai dai izala mu izala ce plus ta wuce iyayen da izala suka tsaya ko to dan haka babu yadda ka isa ka raba ahlus sunnah Najeriya da sunan izala ko da a ce yanzu babu wani mutum da ke da kungiya izala ta zama tarihi dole ya da alaka da saboda ta kafa wannan da'awa to shi sa aka samu mutanen kasar Iraki da dama zaka tarar malaman hadisi ne amma suna da jinin shi'anci Imam an-Nasa'i yana da wannan dan jinin na shi'anci ba irin na waɗannan ba jinin shi'anci ganin cewa an cuci al-baiti yana son su yana girmama su wannan kuma kowa na son su na girmama su ina ba ta mun fahimci wannan jama'a Imam an-Nasa'i yayi yawon duniya na karantawa da neman karatu da ya shiga kasar Sham sai je tare can kuma ana nasibanci ana zagin al-baiti sai littafi ya sa mai suna khasa'isu ali yana tuna musu darajojin sayyidina ali cewa gashi 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 littafi haka juz'i guda wannan littafin bai yi shi dan yan shi'a ba a'a yayi shi ne dan yayi waɗancan wa'azi masu zagin sayyidina ali bai yi na da yan shi'a dan ya ƙara musu wato ƙaimi wajen guluwi game da san ahlul bait ba amma sai wannan zindikin da ke wa'azi a redon nagarta sai ya ce wai ai Imam an-Nasa'i dan shi'a ne gashi littafi yana yaban sayyidina Ali to da abin da ya kamata sai dauko littafin ya karanta sai a ji me yake ciki sai gane ba shi an ci bane a ciki kaga dungu da suke mutane Imam an-Nasa'i da yawan nan littafin sai ya samu matsala da waɗancan batatun wanda batar su bata gazzata waɗannan su sala zare din ba suka ce yaya za a yi zo kasar su yi musu littafi na waɗanda ba 'yan ƙasar su ba waɗanda suke so ba kamar ka je ne zaka manna fasta dan takaranka a unguwar da ba a san shi ka san dole ka fuskanci matsala ko to shine fa aka yi ta rigingimu wannan rigingimu suka jawo da karshe sune sanadiyar rasuwan sai babban malami Imam an-Nasa'i waɗannan batatu suka kashe shi ba ahlus sunna suka kashe shi ba ina ba ta mun gane wannan ahlus sunna ba su da tarihin kashe malamai ku 'yan shi'a ku ne ku irin nan tarihin ku da Boko Haram to Imam an-Nasa'i kenan a takaice to an mishi tambaya aka ce to ina falalar Muawiya to tunda dama baya goyen bayan Muawiya a wannan rigima sai kawai faɗi wancan magana kuma ya faɗe ta magana ce da gaskiya akwai ta ma'ana shi bai da hadisi akan falalar Muawiya in ban da wancan hadisin mu kuma mun san wannan hadisin ma hadisin falala ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne muslimi ya rawaito hadisin ya tura a kira mishi Muawiya ya zo ya rubuta mishi wahayi kuma wannan ba falala ba ce ya aika ne ya zo ya rubuta mushi wahayi sai aka tada shi yana cin abinci sai ya ce ina nan zuwa yana so ya karasa abinci shi da aka zo aka ga manzo Allah sai manzo Allah ya ce kada Allah ya sa ya kushi ma'ana manzo Allah bai ji dadin cewa da yi sai ya gama ba to wannan karshen shi suka dauka su kyale farko kuma ba su ruwa ba su fada mutane bai faru daga baya ba shin da yazo cewa to je kana na kore ka a jama'a ta ba za ka rubuta mun wahayi ba ya ci gaba da rubutawa sannan a cikin musulmin din da har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce mishi ya manzon Allah kakan yi fushi sai kai mu mutun zagi ko tsinuwa kar fa ta kama shi ya lalace sai ce ai na roki Allah na ce duk mutumin da na zagai ko na tsine mai a cikin fushi Allah ka mai shaida wannan tsinewar ta zama falala gare shi to shine irin wannan da haka imamu zahabi ya fassara wannan hadisin cewa muna fata ya zama falala ga Muawiya kaga hakiki na ilimi kenan amma su me suke nema kawo fitina da kuma raba al'umma su me da asalin su da haka Muawiya ka ji ɗaya daga cikin falalar shi manzo Allah ya ce ya Allah ka shiryatar da shi Allah ya sa ya zama shiryayye Allah kuma ka sa mutane su shirya ta hannun shi falala ce ingantacciya kamar yadda muka ambata da gaske ta fa al-Imam Tirmidhi a cikin lamba hadisi na 1113 Allah ya shirya da mu haka nan Ibn Asakir ma ya fitar a cikin tarihi kuma jinta Dimashq sai malai yake cewa thaniyan nabiyyu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah yace Allahumma allim muawiya al-kitaba wal hisaba wa qihil azaba yace ya Allah ka sanar da muawiya littafin Allah wal hisaba da iya lissafi wa qihil azaba Allah ka tsirtar da shi daga azaba wannan ma ingantacce ne da ba al-imamu Ahmad ya fitar da wannan a cikin mujallal na shafi na 127 haka nan ibnu hibban ma wa min qablihi ibnu khuzaima da kuma al-imamu al-bazzar duka sun fitar da wannan riwaya al-imam al-shaykh al-muhaddis al-allama muhammad nasir al-din al-albani rahimahullah ya inganta wannan hadisi a cikin as-sahiha din shi wannan addu'a da manzo Allah ya yi masa sayyidina muawiya kuma dai kaulan wahida addu'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karbabu ne dan haka muawiya masanin al-qur'ani ne masanin lissafi ne kuma Allah ya tsare shi daga azaba insha Allah thalisan na uku wa an ummu hiram bint malhan qalat ام حرام بنت ملحان تجي نام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما قريبا مني wannan mata ita ce muka ambata a ran nan a matsayin wato goggon Anas ko inna sala a ce kiran ko yar uwar mahaifiya ce yar uwar mahaifiya Anas dan Maliku ne dattijuwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je gidanta ya ainihin zauna har ya bacci rana manzon Allah mutum ne mai tawalu mai kankan da kai haka yakan je gidan sahabban shi da mazan su da matan su da dattawan su da yaran su ya ziyarce su ya ga halin da suke ciki ya musu addu'a ya ci abinci tare da su har ma yakan kwanta ya bacci bacci rana sai a same shi fada sai ya kwanta ya bacci rana manzo Allah ba mutum ne mai dagawa ka duba ka ga a ce mutum mai daraja irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan wata tsohuwa ya bacci rana jama'a yanzu kai kana ganin kudashi ka saka cikin zaka bacci rana za ga na zaka iya kwanciya anan ka saba da gadan mata ka wani kato ya cika daki tsohuwa ko wani dan tabarma ne hala ko wani tsohon gado tun irin nasu na da hala ma dakin yana wani tsofaffi babu irin kanshin nan na amari ka je ka kwanta kai bacci rana mutun da yake yin wannan kadan ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je kwanta haka ya bacci rana to da yaje yayi baccin tace sun mastaiqaba ya tabassam sai ya farka sai yana ainihin murmushi fa qultu sai nace ma adhakaka me yasa ka dariya ya rasulullah qala sai yace unasun min ummati yuridu alayya yace wallahi yace mata wasu jama'a ne daga cikin al'ummata aka nuna min su a cikin bacci yarkubuna hadha albahr za su hau kan wannan teku al-akhdar wannan koren teku kalmuluki alal asira yadda kika san sarakuna akan gadan sarauta ma'ana cikin izza da girma to wannan matar yar uwa Anas din nan sai ta ce qalat sace fadullah an yaj'alani minhu ya rasulullahi ka roki Allah ya sanya ni daga cikin su babban mace ce tana daga cikin irin ilyatun nisa irin mata masu girman daraja da karama a cikin mutane amma kan ta ce ya manzo Allah ka rokan muna Allah ya sanya ni daga cikin su fada alaha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata wannan addu'a thumma nama thaniyata fa fa'ala mithlaha sannan sai kuma bacci sake farkawa yana irin wannan murmushin fa qultu mithla aw fa qalat mithla qawliha ita ma ta sake tambayan shi irin tambayan ta mishi cewa me yasa kake dariya fa ajabaha mithlaha ya sake amsa mata irin wannan amsa fa qalat tace ud'ullaha an yaj'alani minhu ya manzo Allah ka sanya sa Allah kaman addu'a Allah ya sana a cikin su fa qala sai ce anti ma al awwalina a kina dai cikin wadancan na farko ishara akan cewa ba rindina dai ce wannan aikin ba ba yaki daya bane malamai kuma suka ce wannan ya daga cikin wato nuna cikar kwadayin sahabbai wajen neman ilimi ma'ana yayi bacci ya farka yayi murmushi ta tambaye shi amma da ya ƙara yin bacci ya ƙara farka ya ƙara murmushi ba ta ce a ranta a mafi gida zai ne kawai ci gaba da yi sai ta ƙara tambaye shi shi ko bai ce mata ke wace irin mishegin naci ne dazu ba na gaya miki ba ya ƙara ba ta amsa saboda wato irin saukin kai na annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kisa ta nan a cikin littafin al-istiab littafin al-isaba littafin tabaqatu ibn sa'ad na tarihin wannan matar wannan ainihin kanwar uwar anas tace fa kharajat ma'a zawjiha ubadah ibn samit sai ta fita jihadi tare da mijinta ubadah ibn samit babban sahabi ghaziyan suka fita jihadi awwal ma rakiba al-muslimun al-bahr ma'a muawiya farkon rundunar musulmai da suka taba taka teku za su tafi jihadi karkashin shugabancin komandansu shine muawiya zamanin sayyidina usman dan affan musulmai suka yi wannan jihadin na farko suka kai ainihin jihadi kasar cyprus al-qubrus yanzu cyprus kenan tsibiri ne a cikin kasashen turawa tsindin yana iyaka da kasashen italiya a yanzu kuma har yanzu kasar cyprus da kasar malta kenan da turanci suna daga cikin kasashen da musulunci ya je tun farko tun wannan zamanin sahabbai suna rayu har yanzu kuma yaransu da suke a kasashen bai rasa nasaba da larabci kamar ma yadda aka mana a nan kasashen ne sai daga baya-bayan nan ne aka kuma ana rubuta shi da harfan latin amma shekara 300 baya zuwa makamancin haka ana rubuta yaren kasar malta ne da cyprus da harfan alifin bawo saboda larabawa sun kai musu addinin musulunci larabawa sun je sun kai musu alheri waɗannan kasashen turawa Allah bai nufe su da alheri bane a wancan lokacin amma wanda dai kan tarihin musulunci ya shiga kasar spain kasar ainihin wato portugal da wasu bangarori na kasar spain na kasar faransa musulunci kuma sai ya zo na wannan kasashen sama da shekara 700 musulunci ne ake yi musulmai ne komai addinin musulunci yake har zuwa lokacin da su musulman suka yi ta rigingimu tsakankaninsu al'amari ya lalace musu wasu suka koma suna neman taimako a gun kafirai su alfonso su ainihin wato wannan leon atase shugaban sarkin faransa leon na tara da su isabila kenan da ake ce mata elizabeth ta can baya wata ke ta ce sarauniya ta mulkin abin nan ta kasar yanzu za ka iya cewa kamar kasar ingila kenan a lokacin birtaniya waɗannan sarakunan na kafirai guda uku da alfonso sarkin kastala wanda shine yanzu castle kenan suke ce mata jiha kasar andalus da wannan sarkin leon atase sarkin faransa da ishabila suka hada kai suka kori musulmai gabaki daya daga kasashen turawa a ƙarshe aka yi wani yaki da aka fi sani da suna wato moqi'atu gharnata wanda gharnata ita ce ƙarshen daular musulunci a wannan ƙasa suka kori musulmai suka zo sarkin garin suka yi alkawarin shi cewa za a bar kowa ya yi addinin shi bayan an yi wannan alkawarin fada-fada suka ba su fatawa cewa ƙarya ne ba zai yiwu ba addinin su bai yi da haka ba suka dinga kashe mutane suka dinga yanka mutane suka maida masallatai da duka sauran harkokin da musulmai suka kafa suka maida su suka canza akalansu zuwa kiristanci daga baya mutane suka dinga sulalewa suna guduwa ɗaya bayan ɗaya suna tsallakowa maghrib kasashen morocco da makamantansu musulmai sun sha wahala a wannan kasashe wasu suka ci gaba da ɓoye addininsu shekara da shekaru an ganka kana addinin da ba musulmi da ba kiristanci ba za a kama ka a maka baptisma in baka zo coci ba next service kawai sai a kashe ka an kashe mutane bil mi'atil alaf to Allah ne bai nufe su da wannan alherin na musulunci ya tabbata a wajen amma cikin ikon Allah ya alƙawarin duniyar nan ba ta nade ba sai musulunci ya kai ko ina wannan komin bala'in da mutum ya sa musulunci na gaba Allah ne ya alƙawari da haka babu makawa sai ya tabbata ina fatan fahimci wannan amma dai Allah cikin ikon shi wannan abun haka ya faru littafin tarihin da zaka karanta zaka samu waɗannan bayanai waɗanda suke ainihin bayyana waɗannan matsaloli to a lokacin su Muawiya suka tsallaka suka hau kogin Bahr al-Abyad al-Mutawassit shine Mediterranean Sea suka kai farmaki na jihadi a wannan ƙasa ta Cyprus kuma Allah ya ba su nasara sai zama wannan matar ta fita tare da mijinta zuwa wannan jihadin inda ma sabai suna fita jihadi da matansu suna fita kasuwanci tafiye tafiyen su ko ina za su je da matansu suke tafiya dan su gan abin da ake yi su taya su aikin addini ba barin su yake kai a gida shikenan su zauna haka kamar aje kamet ba awani marikibul muslimin al-bahra ma muawiya falam mansarafu min gazwi yayin da ake dawowa kafilina suna masu dawowa daga wannan jihadi fanazalu sham sai suka soka kasar sham fa qarrabat ilaiha dabbatun fa quribat ilaiha dabbatun li tarkaba bayan an yada zango sai aka mi aka zo aka kusanto da wata raquma ga matan nan zata hau kenan fasara'atha sai wannan raquma ta harbe ta ta harbe matan fa matat sai ta mutu kaga mu'jizar manzo Allah kenan alaihi salatu wassalam cewa tana tare da rindunar farkon amma banda tabi domin rayuwarta ba ta kai ga tabi ba wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul jihad wasiyar babun da ke bayani akan fadlu man yusra'u fi sabilillahi alamba hadisi na 2800 qala al-muhallab ibn ahmad al-andalusi ahad shurrah al-bukhari daya daga cikin masu sharhin bukhari mai suna muhallab ibn abi ibn ahmad al-andalusi za ga ibn hajar na yawan kawo maganganun sa a cikin fatul bari yace fi hadha al-hadisi manqabatun li muawiya li'annahu awwalu man ghaza al-bahr wannan hadisi na nuna fallar sayyidina muawiya Allah ya kara masa yadda saboda shine farkon wanda ya kai farmaki wanda sai an tsallaka kogi da musulmai larabawa duk suna yin abin da suke ne a ƙwariyar inda suke ba sa tsallaka ruwa wanda yake raba tsakankanin ƙasashen larabawa da ƙasashen Afirka ta ɗayan gefen kuma da ƙasashen turawa ba su tsallakawa iyakacin su ƙasashen larabawa sai kuma su shiga asiya mai nisa irin ƙasashen yanzu su Turkiya Afghanistan da makamantansu to amma zamanin sayyidina muawiya shine aka yi wannan shirin am zamanin sayyidina Uthman aka yi wannan shirin na kai farmaki ta hanyar bin ruwa sannan Muawiya kuma ya zama shine komandan wannan runduna karanta fatul bari mujalladi na 6 shafi na 120 ina fata muna cikin wannan mala yace su'ail ibn al-mubarak am muawiya an tambayi babban malami a cikin tabi'ai abdullahi dan mubarak Allah ya kara masa rahama am muawiyata game da muawiya faqala sai yace ma za a kulu fi rajulin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sami'a allahu liman hamida faqala muawiya rabbana walakal hamdu yace to ni kam me zan fada game da mutumin da ainihin wato ya zama Allah manzon Allah yace sami'a allahu liman hamida shi ko yace rabbana walakal hamdu ma'ana ya amsa manzon Allah wannan addu'a me zan ce game da shi wannan ya cikin albidayatu wan nihaya a cikin mujalladi 8 shafi na 130 wato abin da ke wara jama'a shine akwai mutane da suka yi hada husuma sai su samu malami su mai tambaya da za su saka shi a sarkakiya su ja maka fitina idan baka da dabara ko kuma baka iya amsa ba galibin sai yanzu yan jarida ne suke wannan aiki ma'ana idan aka zo sai a tambaye ka akan wani mutumin da an san ya fi ka daraja ko kuma an san kuna da wani dan sabani da shi yadda kana yin magana kowace iri ce za yi mata fassara ina ba ta jama mun gane wannan idan kana hulɗa da yan jarida ko lauyoyi da mutane da suka iya surutu sai ka ba a hankali a irin wannan zamanin ma da baka san magana ka ana nada ko ba a nada ba musamman malamai masu wa'azi da waɗannan da suke ba suna yin surutai a gari da sunan wa'azi da yan siyasa sai sun ba a hankali akan maganar da suke faɗa zan iya tuna ainihin irin wannan da ya faru da Allah ya taimake shi malam Yahya ibn Ma'in irin da cikin manyan malaman hadisi akwai wani mutum mai bala'in naci neman karatu shine al-imamu baqiy ibn makhlad rahimahullah ya daga cikin manyan malaman kasar andalus kan tarihi a cikin littafin tadkiratul huffaz na al-imamu adh-dhahabi da siru alamin nubala wannan malami daga andalus ya taso da kafa andalus da muke faɗa yanzu daga spain daga qurtuba da kafa har bagadaza jama'a ni ba ma sai na kwatanta wannan ba ina ga yafi mil dubu ba wannan sai an nemi wanda suke masana lissafi ko kuma a duba map sannan za a iya ganewa daga gammacin duniya zuwa gabashin duniya yanzu ko daga nan garin ne inda baka kai ba dan shi'a bane a ce ka tafi Kano ka tafi sai dai kai ba ka sai dan shi'a kane kana shan wiwi kema amma dai musulmi na kwarai ba ka tafi Kano a kasa ba baki yake cewa duk wani malami da na tafi gunshi da kafa ta naje
to lokacin ya taho bagadazan musamman dan yazo ya karatu abu al-Imam Ahmad da yazo sai tara Imam Ahmad yana karkashin house arrest an yi rigingimin nan na khalqul Qur'an sarakuna az-zalimai sun ce ya zauna a gida karye ba kowa fatawa kada wanda ya saraka tun shi shi kuma gashi ya riga ya iso da kafa kuma kun wanda yake kawai kenan ya shiga cikin tashi hankali yanzu ya sha wahala banza kenan to yana zaune sai ya ga wani malami na karatu shine ya haɗa ma'in kaga ci mishi to kaga wannan eh babban aboki Imam Ahmad ne kaje gun shi yaje yana ta mai tambayoyi yana ta mai tambayoyi sai ya ce mishi me zaka ce game da Imam Ahmad to shine irin tambaya lokacin kuma ya dan ma'inu sun dan samu da Imam Ahmad saboda shi ya ji wahalar duka yayi tawili game da matsata halqul Qur'an dan ya rufa kanshi asiri ba zai iya jure irin fitinar Imam Ahmad ya tunkara ba daka ana neman a jafa ta magana wanda za a je ayata ko a harashin dalibai sai ce ni iri na ne za a tambaye Imam Ahmad ai sai dai a je a tambaye shi kaga malami mai dabara ke yace sai dai a je a tambaye shi shi ya magana a kaina ina bukar ya fi karfin ne magana a kan shi wannan dai haka ta kware bakiyu bai same yadda yake so ba sai daga baya Allah ya taimake shi da yake mai bala'in dabara ne ya je gidan Imam Ahmad ya zo ya faɗa mashi kaji labari na ce to ka gani an hana ni karanta wa yanzu ya zaka yi kenan ya ce to alagatu malam kamar wata alfarma kullun zan zo gidan nan da sunan na zo bara a matsayin almajiri mai neman abinci sai ka shiga da ni gida ko hadisi biyu ne ka biya mu ya ce to in dai haka ne ba komai kullun sai ya zo ya tsaya a kofar gida ya yi allazi waye da Imam Ahmad ya ji shi sai ce to shigo sai su danyi hadisi daya biyu ba za su dade ba don kada SS su gane cewa an dade su fara tunani ko akwai SS ko ina munafukai suna ta daukan bayanai to shikenan baqiyu a haka bai ta daukan hadisai yace mai amma karka sake ka je majalisin wani malami dan an ganka a can an ganka ka zo nan za a gane karatu kake zuwa koya kawai daga nan ka wuce hotel ɗin ka je kwana kawai sai kuma masa kishi je kwance shi to ran da aka fice an ba Imam Ahmad dama bayan wannan sarkin ya mutu cewa ya zo ya ci gaba da karantawa Imam Ahmad ya dinga yawo da baqiyu yana nuna shi anguwa cewa duk wanda yake neman dalibin ilimi na gaskiya to kun ganshi na ya samu karama shi wata rana sai aka zo ba ganshi a makaranta Imam Ahmad ya ce ina baqiyu aka ce ai bai zo ba ya ce ku tashi mu tafi mu soke shi aka ji aka tarda shi bai da lafiya to daga nan su kansu mutanen wannan wurin kwana ne na kuɗi yake biya kamar ka ce hotel ko guest house daga nan suka dinga karrama shi suka ce ashe babban mutum ne Imam Ahmad ya zo da kanshi gaishe shi Imam Ahmad ya zo gaishe shi daga nan suka bayyana shi VIP baqiyu dan makhalal kenan wani mayan malami ne Allah ya ji kansu da rahama a shahidi shine baka bada amsa akan abin da ka san zai zama maka matsala sai ka bi a hankali shine magana da muke faɗa ran nan irin waɗannan malaman da yanzu suka zo suna ta surutu na hauka da magana akan cancanta din nan wallahi su ba hankali me yasa muke ba su wannan shawara saboda mutane ba sa jiran fatawar ku ya ku malamai game da zaben nan mutane sai riga su yake kansu hukunci ga abin da suke so su zaba me yasa kuma saboda sun ji iya wahala sun ji uwar bari koma takka ya kai malami ba kai saka bata fatawa kan wannan ba ina challenge ɗinka akan wannan in dai fatawa ce sai dai ka bata kuɗi koma takka ne ta yi da cewa bahari take so wallahi ba kai saka sun zama ta ra'ayi ba da ka kwatar da hankalin ku ya ku malami ko an shi kuɗi halas ne ko an shi kuɗi a gungun tu ba wanda ya ce haram ne ko mu sai da ka ce haram ka san kuɗi a gungun tu ba amma dai ka san kana amsa ne tare da mutuncinka akwai wani malami jama'a malamin nahu ne ma fa wannan malamin al-Imam ibnu Zahabi ya bada labarin shi ana ce mishi ainihin wato Ghulam Sarraj akwai babban malami al-Imam Sarraj malamin nahu ya da wani babban dalibin shi da ya kware to wani sarki a Angosu wani babban mutum a Angosu kullun yana bashi kyauta duk wata duk azumi duk layya ya saba mishi kyauta shekara da shekaru sai ya samu karaya arziki shi mai bada kyauta shi wasu shekaru ba a kawo komai ba da aka kawo next one sai ce ku mayar mushi aka yi aka yi cewa Allah ba zan asa ba ya ce da can kana bani sai ka bautar da ni da ka daina bani sai na ji na huta na samu yanci na ya ce wallahi yanzu ba zan koma bauta ba ya ji karɓa ba ma da yi wa'azi ba ne ba mai karanta da yin islamiyya ne da aka ya kai malamin da za a baka umara a baka shadda a sai ma mota za ka ƙara aure amma akwati ka kasa ƙarasa gidanka su ba kuɗi ka ƙarasa duk wannan abubuwan duniya ne gabaki ɗayan su ba su kai darajar kima iliminka da malantaka da matsayinka a cikin al'umma ba a matsayinka na malami kuma an sun baka wani to daga nan kuma sai me sai me ne kuma shikenan sai mutuncin kai wa tsaye kawai baka da wata kima da zaka samu an samu kai ne a cikin wani kuncin bala'in da mutane suna muhimmantar da duniya su bai da lahirarsu, kuma duniya ita matsalar ta kana ƙara bata muhimmanci, tana ƙara nisantar da kai da muhimmantar da lahira. Kullum ka ƙara tiki daya wajen baiwa duniya muhimmanci, sai ka rike tiki daya wajen baiwa lahira muhimmanci. Kalla da kyau ka gani, duk sanda ya zama kai tunaninka kawai goge riguna, shafa mai mai tsada, sanya turare, hawa mota mai kyau, yau ka gyara gidanka nan gobe kai wancan, zai zama duk wanda za su mantar da kai abubuwan lahira. Kafin kai sadaka da 500 ka kashe miliyan 5 cewa nan ina ganin a saftare shi kawai a gyara kawai gidan ya dinga baka sha'awa, shikenan ka halaka kanka, sai ka fadi ka mutu. Shikenan mata su je su auro wasu maza su kawo su cikin gidan su gaba da aure da su, kana can hisabi ake maka, kwance kake, an matse ka ne, Allah kar ya sani. Ya kamata mutane su dinga gane wannan, jama'a Allah ya shirya da mu. Don haka malamai ku ba hankali, mutane ba sa bukatar fatawarku game da zabe, ba ta da relevance a wannan zaman da ake ciki. Mutane sun riga sun ba kansu fatawa me za su zaba, ba ku ganin su yan siyasan duk abin da suke ba can da ra'ayi ba, babu salon da ba su dauko ba, kuma sun fi ku wayo ya ku malamai, ku karatu kuke da shi, amma har yanzu mutane ba su ma kama hanyar canza ra'ayi ba, kuma wallahi ba su canza ba ndai a wannan karan. Da gara ku ta da hankalinku ku rike mutuncinku, Allah ya shirya da mu. Shine sai yace wasu ila al-mu'afi an tambayi al-mu'afi ibnu imran ayyuhuma afdal muawiyatu am umar ibn abdul aziz, aka tambayi wani mutum mai suna al-mu'afi aka ce mishi waye fi daraja, wakil ibn al-barak ayyuhuma afdalu huwa am umar ibn abdul aziz ko, aka sake cewa abdul mubarak waye fi falala muawiya ko umar dan abdul aziz, fa qala la turabun fi man kharai muawiya, yace na rantse da Allah kasa wadda za ta makale a jikin hancin muawiya ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, wanda ta makale mishi lokacin da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, khairun yafi alheri wa afdalu kuma yafi falala min umar ibn abdul aziz, fiye da sarki umar dan abdul aziz, wa ma adara kama umar ibn abdul aziz. Bari mu karanta ɗayan magana take da alaka sai mu fita aliki insha Allah. Yace wasu ila al-mu'afi ibnu imrana, an tambayi mu'afi dan imrana aka ce ayyuhuma afdal wa yafi falala muawiyatu am umar ibn abdul aziz, muawiya falala ko ko umar dan abdul aziz, fakatiba sai ya fushi, wa qala lis-sa'il yace mai tambaya ataj'alu rajulan min as-sahabati mithla rajulin min at-tabi'ina, yanzu nan kai wani mutum daga cikin sahabbai ne zaka ce sanya daya da wani daga cikin tabi'ai, muawiya sahibuhu abokin manzon Allah, wa sihiruhu sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa katibuhu sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa aminuhu ala wahyi, wanda manzon Allah ya amince mai rubuta wahayi, shi za ku kwanta da wani wanda bai rayu da manzon Allah ba, kowaye shi. Jama'a Umar ibn Abdul Aziz ba wani katafaren mutum ne a cikin tarihin musulunci, jama'a wanda ake mishi lakabi da cewa Salisul Umarai, na ukun Abubakar da Umar a wajen adalci, a wajen iya siyasar musulunci, sarki ne kuma malami a cikin daular Banu Umayya gaba daya, ba a samu mai falalar shi banban da Muawiya nan, saboda Muawiya sahabi ne kamar yadda kace, bai so sarauta ba tun farko. Kakan shi shine Marwan dan Hakam, wanda duka sauran jinin sarautar Banu Umayya ƴaƴan shi da jikokin shi, tun daga kan ɗan shi Abdul Malik dan Marwan da ainihin ƴaƴan shi su Walid dan Abdul Malik dan Marwan da kuma Sulaiman dan Abdul Malik dan Marwan. To daga Sulaiman din sai Umar dan Abdul Aziz, wanda shi kuma baban shi Abdul Aziz dan ainihin wato Marwan ne, wato dan uwa ne ga wancan sarkin Abdul Malik dan Marwan, wanda shi ya kamata ya hausa rautar, amma sai ya riga yayin nashi rasuwa, shine Waliul Ahd, sai ya riga yayin shi rasuwa. Da haka yayin nashi sai ya daura dan shi Walid dan Abdul Malik, ya kuma nufin cewa to bayan dan shi abin ya koma gurin dan kane shi din, shine wannan sarkin Umar. Umar ya ce baya su, aka buga aka raya cewa Allah ba zai karba ba. Da haka sai aka ce to Walidu Waliul Ahd, bayan shi Sulaimanu kane shi, sai aka daya iyana. Walidu ya hau ya yi kokarin ya cire Sulaiman ya sa dan shi an bai yuwa har ya mutu. Suleiman ya hau duk abun ya zaga zama sarauta ne kowa dan shigo yake so yawo kowa na shigo ta zarce ce dai kawai shikenan Suleiman ya hu shi ma ya kokarin ya saka daya daga cikin yayan shi ya zama yayan kanana ya rasa wannan goyen bayan kuma ya mutu mutuwar fujia da zai mutu sai ya ce to baya na babu wanda ya cancanta sai dan uwa na Umar dan Abdulaziz ya rubuta ya nade ya ce ma ainihin wato babban sakataren shi kada a sake a bude takardar nan sai kowa ya mu baya abin da ke ga abin da ke ciki saboda ya san idan Umar ya gani ba zai yadda ba sai da aka mu baya kowa a cikin jinin sarauta ya ce duk abin da aka rubuta sun yadda sai aka gude kawai ga shine sarauta duk da aka yace jama'a na ji kuna da bai'a akai ta akai na amma na ba ku dama ku kwabe bai'a ku cire nayi murabus suka ce wallahi ba zai yi ba kai zaka yi talifancin yayi bugun duniyar na ka ce sai kenan yace to kaddara Allah ya gajarce ni ya canza al'amarin gaba ɗaya gidan sarautar Banu Umayya sai da aka wayi gari ana yawo da dukiya anguwa anguwa gida gida ana neman waye zai anshi zakka ko sadaka babu wanda yake da bukata duk wani mabukaci tsohuwa makaho kuturu gurgu sai ya saman musu gwamnati daukar musu masu aiki ko da su dinga musu aiki a gida dafa abinci da kula da dabbobinsu da sauransu makaho a daukar mishi jagora wanda zai dinga yawo da shi ana biyan shi din da zai je yana da jagoran shi kamar yadda ake kowane makaho a sai mishi mota a bashi direba sannan ya biya kwace sai ya fara da na matar shi duk dukiyar da ake diba ta gwamnati ana ba ƴaƴan sarakuna da matansu duka ya kwace gaba ɗaya gwalagwalai da dawakai da dabbobi duka ya kwace mai da su baitul malin musulunci sai da aka rasa inda za su ka dukiya cikin baitul malin matar shi ya fara da ita ya tashi daga gidan sarauta ya koma wani gida na talakawa ya zauna ya daina sa sutura sai wata bi kowace arha ta talaka asalin talaka ya taba yin baki a gidan babu abincin da za a ba su sai da ya ci bashin dirhami aka ja kasu musu gurasa a kasuwa wata rana ya taba ganin nama fa tsire balango yana so ya ci bai da kudi sarkin musulmai suka yi bugun duniyar nan Banu Umayya akan ya ba su ci gaba zalunci suka ce wa ya ce wallahi ba zai yi ba shi ya fara kawo ka'ida idan zai tsaka mukami sai kai declaring asset ɗinka sai ka faɗi dame 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 kake da shi kuma randa ya sauke ka sai ka sake declare dame 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 kake da shi sannan ina ka samu in yaji sun hau akan abin da kake da shi da ya sauke wasu daga mukami akan kawai suna rike da mukami kuma suna yin kasuwanci irin yadda majalisar ma suke da sarakunan nan kai ne gwamna kai ne ciyaman kuma kai ne dan kwangila ce ba zai yiwu ba sai dai ka sauka sai dai kai daya Umar dan Abdulaziz ya cika duniya da adalci duniya ta kuma kamar zamanin Umar dan Khattab radiyallahu anhu saboda zalunci aka hada baki da wani bawan shi aka bashi guba ya ce mutu saboda wannan adalci da yake jama'a ka duba ka gani ba eh ba a san adalci duniya ba a san adalci ba shine ake mana yanzu aka san nan ba ba a san adalci an fi san a bari a ci gaba da zalunci to Allah kuma bai alƙawarin ya ba zalunci ya tabbata ba to wannan fa shine Umar dan Abdulaziz don Allah ɗaliban ilimi sai suka tarihin waye Umar dan Abdulaziz a cikin Sirru Alamin Nubala da sauran tafan tarihi kamar Al-Bidayatu wan Nihaya da makamantansu zaka ji wani sarki wanda ba a taba an daina ganin irin shi a lokacin sai da ya kawo da dukkanin zalunci duk wani da aka kulle bisa zalunci ya sallame su akwai a daidai lokacin da ya rasu musulmai suna can rundunarsu sun ainihin datse kafirai suna musu siege wajen shekara guda da wata uku kafirin sun shiga cikin yunwa a ƙasar Turkiya ya aika musu sako yace ku dawo ku rabu da su ba haka addinin mai cin musu ba yace ku kare su ci gaba da addinin su akan wannan mafiyan suka musulunta kuma randa aka kashe shi sai da suka mishi irin abin da kafirai suke yi sai da suka mai zaman makoki na musamman suka yi ta kuka suna buga kansu da ƙasa cewa sarkin wasu musulmai ba bakan gabansu an kashe shi saboda adalcin da ya musu to Umar dan Abdulaziz kenan to duk da yadda Umar din yake bai kai darajar ƙasa wanda makale a hancin Muawiya a wurin yaki da manzo Allah ba saboda mene Muawiya sahabi ne shi kuma tabi'i ne ina ba ta mun gane wannan shine mun ka wannan idan ka san Umar din fa ba wani ba karamin mutum bane babban mutum ne a cikin tarihin musulunci babban jagora ne na alheri kuma malami ne shine wata rana yana zaune a fada sai ga Imam Zuhri ya zo wajen shi yace Zuhri karanta mun hadisai akai ta karanta hadisai akai ta karanta hadisai sai ya kuka ya kuka yace duk wannan karatun ba mun iya shi amma mun manta saboda sarauta mulki yasa sun manta da ya Hausa rauta yace matar shi to babu sauran aure waya dinga wani first lady ana wani abun nan ana wani turanci ana gayu babu shi yace in kin ga dama ki koma gidanku ki zauna in kuma kin hakura zaki zauna anan to babu magana kwanan aure sai mako biyu bai shiga gida ba baya kwanciya bacci sai ya tabbatar kowa ya samu abin da yake so a kasar Bagadaza a mai a kasar Damashka sannan yake kwanciya bacci wani lokaci yana mitin da mutane sai a ga bingire yana bacci sannan duka ƴan fadar shi malamai ne masana mutanen kirki ba ƴan siyasa irin da ake in ka ci mukami sai ko suwaye suka taya ka aka yi magudi sai duka ba su komishinoni da shugabannin ma'aikatu a ci gaba da kawai zalunci ba ka yake yi ba irin yanda yake wannan gwamnati ne baka aiki ba jama'a to na shi ne sai dai mai ta karantawa kwarai da kai darasi sabi ba ai sabai ba taɓa mutane irinsu ba inda al'umma ce ba taɓa irinsu ba Allah ya shirya da mu ala ayi halin wannan duk muna sune kwanci girman Umar ibn Abdulaziz wanda aka ce kuma duk da haka bai kama kafar sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan ba Allah ya kara masa yadda wa qala ibn abi mulaika qila li ibn abbas an tambaye ibn abbas aka ce halaka fi amir almu'mina muawiyata fa innahu ma autara illa bi wahida fa qala innahu faqih an tambaye ibn abbas masu gulma suka je da gunzukulu gun sayyidina abdullahi dan abbas suka ce ka ji fa wai sarkin mu'minai muawiya da raka'a ɗaya yake wuturi me zaka ce algabata malam ce innahu faqih ai masannin fiqh ne ba jahili bane da ilimi yake wannan ya cikin bukhari an so ne ya ce kai Allah ku rabu da shi kaza kaza kuma wannan ibnu abbas din ka kumanta ba dan jami'iyar sa aliyu ne a wannan rigingimu da haka dan adawa ne yake na adalai wannan lokacin ba suke da gwamnati ba amma ga dai faɗa alheri kiza ya ku yan adawa ba da zalunci yake adawa ba da issues ake adawa kar ka je ka dinga suka wani saboda baka san shi ka dinga mai ƙarya da kazafi za a yi hisabin wannan ƙarya da kai in zaka faɗa ka faɗi gaskiya abinda suka yi cewa sun yi kaza ba su kyauta ba kaza ba haka ya kamata a yi ba kaza ya saba wa doka kaza ya saba wa mutunci amma ƙarya da sharri inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula Allah ya shirya da mu qala ibn kathir qala al hafiz ibn kathir wa tami'a fi muawiyata malikur rum wani sarkin rumawa na Constantinople ya ga alamar kamar ya ga galala haka wai bari ya kawo su Muawiya farmaki ba da an kana kad akhshaw bayan da Muawiya tsoratar da shi wa azallahu ya kaskantar da shi wa qahar jundahu ya ainihin kare sojojin shi wa dahahum ya yi rugurugu da su falamma ra'a malikur rum ishtighala inshighala muawiyata bi harbi aliyin lokacin da wannan sarki na Rumawa ya ga Muawiya ya shagaltu da yakan dan uwan shi Sayyidina Ali tadana ila ba'dil biladi fi junudin azimatin wa tami'a fi sai ya kusanto wasu bangare na kasashen musulmai da kwadayin ya kawo musu farmaki faka taba Muawiya to ilai sai Muawiya mutame sako cewa wallahi na rantse maka da Allah la illam tantahi in baka hanu ba watarji ila biladika in baka koma kasarka ba ya la'inu ya kai tsinanne la astalihanna ana wa ibnu ammi alayka wallahi ni da dan gidan baffa na Muawiya Aliyu za mu sulhu mu hada kai mu yake ka wala ukhrijannaka min jami'i biladika kuma wallahi sai mu fita da kai daga kasashen ka gaba daya wala udhikanna alayka al-ardh bima rahuwat kuma wallahi sai na kunta ma duniya duk fadinta fa inda zalika khafa malikur rumi wa kaffa a lokacin wannan sarki na Rumawa ya ji tsoro ya ja da baya ko ba asa ya tsuru bul hudna ya aiko yana neman cewa a zo ai sulhu ma'ana a shahid shine Muawiya hasna yakin nan ya san darajar sayyidina Aliyu kaje ce ibnu ammi kuma ya san alfarmar gwamnatin musulunci da iyakar musulmai me muke ganewa kuma anan shine duk sanda musulmai suke rigima tsakanin su za su ba kafirai dama su samu galaba akan su kenan su samu su fara tunanin za su iya yin wani abu wala tanaza'u fatafshalu watadhhabu rihum shine abin da ya faru da waɗancan musulmai na ƙasar Andalus rigima suka dinga yi tsakankanin suka raba gwamnatin musulunci zuwa sama da gwamnati 20 a ƙasa guda aka sai kuma duwailat imarat kowane gari sarkin su daban kuma yana rigima da waɗancan kuma wani ma a rigimar sai ya je nemo taimakon kafirai yazo ya ce tsaya shi ya ga musu mai dago ɗan uwan shi Allah shi kyauta wafatu Muawiya radiyallahu anhu rasulullahi sayyidina Muawiya Allah ya kara masa yadda tawalla Muawiya alal mu'minina wa sara khalifatan muddata 20 sana taqriban sayyidina Muawiya ya rike halifancin musulunci ya ainihin zama amirul mu'minina kusan shekara 20 hatta sanata 60 min al-hijra tun daga shekara ta 41 har zuwa shekara ta 60 wato shekara ta 19 da 'yan watanni haka shine kusan shekara 20 kenan wa kana zamanuhu sallallahu radiyallahu anhu zamana futuhatin wastiqrar tsawon zamanin shi Allah ya kara masa yadda zamani ne na futuhat na cin kasashe da yaki kara fadin gwamnatin musulunci da kuma istiqrar zaman lafiya ana zaune ne duk gwamnati ta zauna daram babu wani wanda bai yadda da gwamnatin shi ba wanda ba su yadda ba ɗan hikin nan ne kuma ba su da wani ƙarfi al'amari ya natsuwa musulmai kusan shekara 20 ana zaune wannan shine babasul awwal game da Muawiya kamar yadda muka sha faɗa waɗannan tarihi da yake kawowa tarihi ne takaitacce kwarai game da shakhsiyat din nan kuma ba za mu tsawaita ne akan shi ba saboda ba shakhsiyat ne suka rame mu ba mun fi damuwa da ahdath ba wai individuals din ba a'a occurrences din me suka faru a zaman nan shi yafi damu kuma wannan ya isar mu gane waye Muawiya amma dalibai waɗanda suke masu bincike ɗan uwan ɗalibai ilimi ba zan gushe ba ina cewa lalle lalle su koma cikin mutawalat da tafan da suke bayani akan tarihi waɗannan mazaje suke tsawaitawa irin su sayar alamin nubala da ire-iren su dangane cikakken tarihin waɗannan gwarazan mutane Allah ya ƙara musu yadda sai ya ce al-mabhas thani ahammul ahdathi fi khilafati Muawiyata radiyallahu anhu muhimman abubuwan da suka faru a zamanin sayyidina Muawiya Allah ya ƙara masa yadda kanat khilafatu Muawiyata khairan lil muslimina idhin tahat muddat fauda wal qital yace zamanin halifancin Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda ya zama alheri ne ga musulmai saboda ya kawo ƙarshen zamanin alfauda rigingimu wal qital da yaƙe-yaƙe wanda aka yi ta yi a baya wan qata'a tama'ul a'da'i kuma kwadayin da abokan gaba suke yi ya yanke bisti'adati ma akhadahu minhumul muslimuna kafirai suna kwadayin za su dawo da abin da musulmai suka amsa na kasashensu wannan kwadayin ya yanke daga wannan lokaci wadhalika annal muslimina ijtama'at kalimatu wannan ya faru ne saboda musulmai sun waye gari al'amarin su ya zama kalmar su ta hadu wuri daya ala rajulin wahidin karkashin jagorancin mutum guda daya shine Muawiya fawajjahu quwwatahum lil kharij sai suka fuskantar da karfin su zuwa ga wajen musulunci zuwa kafirai na waje abokan gaba na gaskiya da gaskiya rufi'at wa haisu rufi'at rayatul jihad wa adatul futuhat aka daga tutar jihadi sannan aka ci gaba da bude kasashe ana kai musu musulunci wasara Muawiyatu bin nasi siratan hasana Muawiya ya tafi da mutane tafiya mai dadi wato yayin mulki mai kyau saboda mutum ne mai hakuri mutum ne mai hikima mutum ne mai zurfin tunani mutune da ya iya bi da kowa ana buƙatar shugaba ya zama haka ya iya bi da azzalimi ya iya bi da mai rauni ya iya bi da mai ƙarfi ya iya bi da talaka kowa ya san yadda ya kamata ya hulɗa da shi sai zama kowa na jin daɗi gurgudu faqarraba ma kana ba'idan ya kusanto da abin da yake da mai nisa walam yabqa fi ayyamihi mu'aridun babu wanda ya saura a zamanin shi wanda yake jayayya shi babu bal kullun dakhala fi ta'ati kowa ya shiga ƙarƙashin da'an Muawiya illa man kana min shirzimatin qalilatin min al-khawarij in banda wasu ƴan tsararru daga cikin ƴan kalakatu washtara fi adi Muawiyata ma yusamma bis-sawa'ifi wash-shawati a zamanin Muawiya ne aka samu shaharan abinda ake ce mai yaƙin bazara da yaƙin huntu wa hiya ghazwu ash-shita'i wa ghazwu as-sayf lokacin sanyi za a je a kai yaki guda daya lokacin bazara ma a kai wani yaki guda daya kowane lokaci sai a duba inda ya kamata a kai farbaki a lokacin shi aka samu wannan wa ahammul a'mali fi zamani mafiya muhimmancin ayyukan da yana raye ƙasa iqamatu darin li sana'ati sufuni fi misra sanata 54 li hijra sayyidina muawiya dan abu sufyan Allah ya kara musu yadda ya kafa kamfani na kera jiragen ruwa domin musulmai a lokacin suna da buƙatar jiragen ruwa na yaki da na kasuwanci da daukan passenger da aka sai aka kafa kamfani na musamman wanda aikin shi kenan kera jiragen ruwa yana kirawa gwamnati yana kirawa ƴan kasuwa yana kirawa masu buƙata tun wancan lokacin musulmi sun iya wannan aiki kamfani ne kaji darul li sana'ati sufuni fi misra sanata 54 ba'da al-hijrat an-nabawiyya sai kuma ghazwul qustantaniya sanata 50 al-hijra sannan ya kai farmaki ya ci yaki akan kasar qustantaniya ita ne kasar turkiya kenan a yanzu a shekara ta 50 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله يجي أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجب يجي رندنا تفرقو أتكين الأمة تا ودن دراسل أينهم واتو يأكي أتكين روا قد أوجب سن سامت إيرا كيني معنى أوجب واتو سن إيرا سجغى الجنة وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له yace farkon kuma mutanen rundunata waɗanda jama'ata da za su ci garin Kaisar sarkin Rum shine Kusandariya din kenan waɗannan kuma Allah ya gafarta musu wannan hadisi ne Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul jihad kuma Muawiya kamar yadda muka ji sune suka kai wancan farmakin kuma sune suka kai wannan zama kun ji ba irin mutumin da waɗannan zindikan suke sinewa ba waga za hamaratan ukhra ya kuma ƙara kai farmaki Kusantaniya a shekara ta 54 wa hasaraha ya ainihin wato tsare garin wastamarra hisaraha ila sanati 57 har zuwa shekara ta 57 watamma fatu Tikrit wa Raudas da kuma ainihin Benzrit wa Susa wa Sijistan wa Kohistan wa biladis Sand su waɗannan sunayen garuruwa ne galibin su yanzu ƙasashen Iran ne Iraki kasashen Turkiya kasashen ainihin wato Afghanistan da makamantan wannan kasashe na Asia mai nisa dunnan ne Tikrit da Raudas da Benzrit da kuma garin Susa da Sijistan da Kohistan da kuma Biladistan duk wannan garuruwa sai ina ma'awai dan Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda a zamanin shi ne aka samu aka ci nasara a kansu ina fata mun gane wannan jama'a wannan garuruwa suka zama garuruwan musulunci tun wancan lokaci har yanzu su kuma suna cikin wuraren da ainihin wato akwai musulmai akwai tasirin musulunci akwai al'ummar musulmai a waɗannan wurare duka waɗannan daga cikin alheran da sayyidina Muawiya dan Abu Sufyana ya ainihin gabatar ne a zamanin halifancin shi tsawon shekara 20 babu ƴan wata ina fata jama'a suna biye da wannan insha Allah ina ganin sai mu dakata a nan insha Allah in Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi a inda yake cewa bina'ul qayrawa da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.